Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 24 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Talata, Amurka ta gargadin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar har miliyan 238. Haka kuma za a ji cewa kotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane 11 mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yi wa wata musulma fyaɗe.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Imo ta yi ƙarin haske kan yawan jami'an tsaron da 'yan bindiga suka kashe a jihar.
Jami'an abokan sarrafa rayuka da sojojin da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda 7. Akwai kuma ɗaya kuma wuraren Oguta kuma da suka kashe.
Haka kuma za ku ji cewa asusun Millennium Challenge Cooperation na Amurka zai taimaka wa Ghana wajen bunƙasa tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su, ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi. Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an dinwaye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta gargadin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine cikin kwanaki masu zuwa. Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargadin daga shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan Ukraine ɗin. Hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine na ci gaba da yin barazana ga fararen hula da kayayyakin more rayuwa, in ji ofishin jakadancin Amurka, inda ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasar Amurka su bar Ukraine idan za su iya. Yau Laraba ake cika shekaru 31 da ƙasar Ukraine ta sami 'yancin kai daga mulkin Soviet da kuma watanni 6 da fara wannan yaƙi. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati, lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, ƙwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Wannan ikirarin nasa yana ƙunshe ne a cikin wata takardar fallasar bayanan sirri da aka aika ranar 6 ga watan Yuli ga wasu hukumomin gwamnatin Amurka uku, ciki har da ma'aikatar shari'a. Gidan talabijin na CNN da gidan jaridar Washington Post sun fara ba da cikakken bayani game da ƙorafin jiya Talata. An aike da wata takarda da aka rufe wasu bayanai mai shafi 84 ga Majalisar Dokokin Amurka. An kori Zatko daga babban mukaminsa a Twitter a watan Janairun 2022 saboda rashin ingantaccen shugabanci da rashin aiki. Wani mai magana da yawun kamfanin Twitter wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa a wata wasiƙa ga muryar Amurka. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Yobe ta ce har yanzu tana riƙe jami'an sojan nan biyu da ake zargi da yau babban malamin addini Sheikh Goni Asami Kisangilla. Wannan lamari da ya faru ne a daren ranar Asabar. Wakilin mu Haruna Dauda ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan Yobe Dumgus Abdulkarim domin jin halin da ake ciki.
To, update din so far da har yanzu muna kan bincike.
Okay.
Saboda in ka lura ne wanda ke da karfi sosai, ce kamar security personnel,
hey.
Ayyayi irin wannan abu makamancin wannan
haka
yana bukatan a samu lokaci a yi bincike sosai wanda yanzu mun fara shi sojoji already mun riga mun gaya ku
haka
cewa muna tare da waɗannan wanda suke cewa su sojoji ne to muna so mu tabbatar kuma su zo sun tabbatar da cewa haka ne sojoji ne
haka
wasu ma sun ce za su fara nasu ke da cewa an samu adalci an tabbatar da hukunci da ya kamata a kan ba irin waɗannan bara gurbin a cikin tsarin security.
Haka to kamar ku mika shi ga rundunar sojan Najeriya ne ko wani hannun?
To har yanzu yana hannun mu domin bamu gama namu fitar ba. Satan tsari na ƴan sanda tsari zai yi ne da lafiya.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da har yanzu ba kai ga gane ko suwaye ba a jihar Imo sun hallaka wasu sarakuna a jihar tare da awon gaba da wani basaraken gargajiya a yankin Orlu da ya shafa mada tashe-tashen hankula. Haka kuma a can a jihar Anambra an kashe wani jami'in soji mai mukamin Manju. Hukumomi a yankin sun ce suna gudanar da bincike. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto daga Uwere ya aiko mana da wannan rahoto.
Al'amuran tsaro dai sun kara tabarbarewa a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. Jihar Imo dai a yanzu bayan jihar Anambra tana kan gaba-gaba wajen tashe-tashen hankula na 'yan bindiga da ke kisan gilla ga jama'a babu gaira babu dalili. Kisan gillan dai na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar IPOC ne suka bindige wasu sarakunan gargajiya su uku a yankin Olu a jihar ta Imo tare kuma da yin awon gaba da wani basaraken gargajiya wato mai martaba Eze Magnus. Har kawo yanzu dai ba a san inda suka nufa da babban basaraken ba. Ita ma makwabciyar jihar ta Imo wato jihar Anambra an nunar can ma wasu 'yan bindiga sun halaka wani babban jami'in soji mai mukamin mejo. Kuma kawo yanzu jami'an tsaro a jihar ta Anambra sun ce suna gudanar da bincike. Lamarin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya lamari ne da ke ci gaba da zama babbar damuwa, da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Muhammad Ahmad Barde kuma ga abin da yake cewa
yankin Olukan a gaskiya suna da wurin ɓoyo can gefen don akwai ne daji wanda kuma har yanzu nan mawani ma bincike don mu gano inda suke don mu kai musu hari. Jami'in tsaro kan su rasa rayukansu da sojojin da 'yan sandan da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda 7 akwai kuma ɗaya kuma wuraren Oguta kuma da suka kashe.
Haka kuma kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ibo Muhammad Barde ya ce suna fuskantar babban kalubale a dajin Olu inda 'yan bindiga suka yi masa kawanya. Sai dai kuma ya ce a tsaye suke.
Ka san kowane operation da za a yi dai kan ba a rasa wasu matsaloli, amma yanzu nan dai kan duk matsalolin da muke da shi ina jin dai ana nan an taimaka mana dai mu ga yadda za mu shawo ƙarfin wannan abubuwan. Don kwana-kwanan nan dai gwamna ya so muna ofishin nan da ake ce ma APC ɗaya guda 10 za mu fara aiki da zuga dangada.
Ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a jihar ta Imo wato Eze Oha a yankin na Olu ya ce
there is much insecurity in Nigeria, ethnic problem, you can't travel out to any place because of the insecurity.
Yana cewa ne muna kokawa dangane da batun tsaro wanda ya tada hankalin jama'a matuka, kuma ba wai jihar Imo kadai ba, da ma fadin tarayyar Najeriya. Akwai kuma matsaloli da dama musamman na nuna bambanci da kabila da kuma rigingimu na al'ummomi daban-daban. Muna janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi wannan lamarin domin ɗaukar matakan da suka kamata. In ka duba a baya kowa na da kwanciyar hankali na ka tafi inda kake so, amma yanzu babu kwanciyar hankalin yin haka. Kawo yanzu dai jama'a da dama kama daga 'yan siyasa da ma 'yan jihar ta Imo da 'yan cirani na cigaba da zaman ɗarɗar game da yadda harkokin tsaro ke cigaba da taɓarɓarewa a jihar ta Imo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka, daga Owori, Nigeria.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga sarfiliya da adana labaran duniya kashi na biyu.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirri sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya Talata. Bayanin hakan ya fito ne a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata 10 ga watan Mayu daga muƙaddashin ma'aikaciyar adana kayan tarihi ta Amurka, Deborah Steldenwall, zuwa ga ɗaya daga cikin lauyoyin Trump, Evan Corcoran. Yayin da tayi watsi da ikirarin da wakilan Trump suka yi na cewa a bar tsohon shugaban ƙasar ya ajiye wasu daga cikin takardun ta hanyar yin amfani da damar zartarwa lokacin yana fadar White House, Wall ta bayyana damuwar da ke ƙara ƙaruwa a sashen tsaro na ma'aikatar shari'a game da illar da hanyar da aka adana bayanan da yadda aka ɗauke su zuwa gidan Trump na Mar-a-Lago maimakon a juya akalinsu zuwa gidan adana kayan tarihi na ƙasa a lokacin da yake shugabancin ƙasar kamar yadda dokar Amurka ta buƙata. Wasiƙa ta ce akwai takardu sama da 100 da ke da alamomin tantancewa a cikin kwalaye 15 na kayan da gwamnati ta kwato daga Mar-a-Lago a watan Janairu, karo na farko cikin sau uku a wannan shekarar da jami'an FBI da ma'aikatan adana kayan tarihi na Amurka suka tattara kwalayen kayan da aka tantance a gidan tsohon shugaban. Kotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane 11 mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yi wa wata musulma mai juna biyu fyaɗe a lokacin tarzoman Hindu da musulmi a shekarar 2002 a jihar Gujarat da ke yammacin ƙasar. Wasu mata da dama a birnin Mumbai sun gudanar da zanga-zanga a ranar Talata ta gabata, inda suka nuna rashin amincewarsu da sakinsu, suna ɗauke da allon neman a yi mata adalci. Wadda ta ce a makon da ya gabata ba a faɗa mata cewa za a sako mutanen ba, kuma hakan ya girgiza imaninta kan adalcin. Yarta 'yan shekaru uku tana daga cikin waɗanda aka kashe a wata tarzomar addini mafi muni a India. Fiye da mutane 1,000 ne suka mutu a lokacin tashin hankalin, yawancinsu musulmai. Wasu gungun mata da suka haɗa da Subhini Ali, wata 'yar siyasa kuma memba a ƙungiyar kwamisancin India ne, suka gabatar da koken. Daga ƙarshe, musulman Rohingya da ke gudun hijira a Myanmar na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar tuna da abin da ya faru da su a wannan makon. A ranar 25 ga watan Agustan shekarar 2017 ne sojojin Myanmar suka fara wani ƙazamin aikin fatattaka a wani matsayin martani ga rahoton gwamnati da ke cewa wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Rohingya da ake kira Arkar Rohingya Salvation Army ko ARSA ta kai hari kan ofishin 'yan sanda sama da 30 a jihar Rakhine. Martanin da bai dace ba daga jami'an tsaron Myanmar, wanda ya faro tun daga wayewar gari, ya kori musulmi 'yan ƙabilar Rohingya kimanin 700 da suka yi gudun hijira zuwa makwabciyarsu Bangladesh a cikin makonni, lamarin da ya kai ga zargin kisan kiyashi kan shugabannin sojojin Myanmar. Adadin waɗanda suka mutun ya ƙara cikin sauri. Kimanin 'yan Rohingya 600,700 ne aka kashe a cikin wata na farko, tare da wasu dabbai a cikin watanni masu zuwa, a cewar ƙungiyar likitocin Sans Frontières, yayin da wasu suka tsira, kuma mazauna ƙauyukan da suka tsire daga har-haren suka yi sanadin aikata laifukan fyaɗe da azabtarwa da kisan gilla.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana, inda Asusun Millennium Challenge Cooperation wato MCC na ƙasar Amurka da ke makawa Ghana wajen bunƙasa su tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su, ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi tare da shirin kasuwanci mara shinge tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan harkan ciniki da kasuwanci a kasar bayan ganawar su da jakadiyan Amurka Virginia E. Palmer ya bugo a shafinsa na Twitter inda yake cewa na tarbu jakadiyan Amurka tare da tawagarta domin tattauna tallafin asusun MCC na Amurka wadda za ta bayar wajen bunkasa masana'antu tare da shirin gwamnati ta 1D1F wato shirin samar ma kowace gunduma a kasar Ghana kamfani daya da dai sauransu da ma karfafa shirin kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka wato Africa Continental Free Trade Area Ghana da Amurka na da kyakkyawan makoma inji shi a shekarar 2006 asusun MCC na kasar Amurka ta kullar rijiyar tallafawa Ghana ta fannin gina hanyoyin tituna da bunkasa harkar noma da samar da ruwan sha mai inganci tare da fada da sashen wutar lantarki domin marasa karfi su samu wuta abinda ya amfanar da miliyoyin al'umman kasar koya al'umma musamman na kasar Ghana suka ji da wannan taimako daga Amurkawa Malam Muhammad Nazir daya daga cikin sokon jami'ai a fadar ministan harkar ciniki da kasuwanci ya ce kwarai wannan tallafi ya bunkasa harkoki da dama a nan kasar
kwarai da gaske in ka duba ta agric sector mun zo mun samu wato cocoa production a cikin garin mu na Ghana ya hau ai ya kai wato inda yake muna bada 1 million tons of cocoa muke kaiwa turai a sayan an taimaka wurin anyan fertilizer kuma an taimaka to sai wurin wutar lantarki in ka duba yanda muka samu muka daga wato tsarin wutar lantarki muka cover wato about 82% garin nan duka suna da wutar lantarki South Africa ne kawai suke muke bayan su suke gaban mu akan haka nan wannan kudaden ya taimaka
akwai da karfin halaka na kasuwanci tare da diplomasiya tsakanin Ghana da Amurka amma ko tambaya da ake yi a yanzu shine ko yadda wasu manyan kasashen duniya ke ci gaba da karkata zuwa nahiyar Afirka domin bunkasa halakar su da wasu kasashen nahiyar shin wata kasa musamman China ko Russia za ta iya shiga gaban Amurka ta fannin kasuwanci da ma diplomasiya da Ghana na tuntubi tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea ambassador SM Sharif a inda yake cewa hakan fa ba zai yiwu ba
ikinin gaskiya ni ba na jin wannan abu zai faru ko in sun zo ma ba na jin Amurka Ghana za su mai da hankali kan kwarai don ka ga yanzu rigimar duniya da ke faruwa Russia da shin akwai rigima yanzu da China kuma da Taiwan kuma akwai rigima domin lokacin da speaker na House of Representatives na majalisar Nancy Pelosi ta ce da China kan suka ce in ta je wurin rigima da masu wani makasin American da sun kafi da president kafi da vice president wato na uku akan kujera ko mai karamin shine Nancy Pelosi ta ce ta tafi in so duk abin da zai faru ya faru ta je kuma mun gani sai dai kawai barazana aka kai dai na har ba bindigogi da sauransu ba zai rubasu ba to kaga wannan na nuna karfin American babawa ta bane ba na jin gana da su bar hankalin su kirkita kan zuwa China da su American ko kan zuwa Russia da su America no Ghana alaka mu da America yana da karfi sosai ba za su kirkita da hankalin su koma can wurin ba
halakar Ghana da America na da karfi sosai a inda ma kasuwanci tsakanin kasashe din ya kai biliyan 1.2 na dalan America a shekarar 2015 Hamza Adam muryar America Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam kada a manta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
bai mai yanka wuya Hari yanzu ana ci gaba da yakin cacar baki tsakanin bangaren dan takarar shugaban kasar Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na wanda ya kayar a zaben fidda gwani nesan wuke. Wata ziyarar da shugabannin rusasshiyar jam'iyyar APC suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari ta bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum Duk da rahotannin da ake samu na fafutukar ganin an daidaita tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da ke tare da dan takaranta na shugaban kasa Atiku Abubakar da kuma gwamnatin jihar Rivers Nation Wike har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tare da su kallamirin juna Wike ya fusata ne tun bayan babban taron jam'iyyar na kasa sa'ad da ya sha kai a zaben fidda gwani na yan takarar shugaban kasa da aka ayyana Atiku Abubakar yayin nasara A ƴan makonnin nan dai gwamnatin na Rivers ya gudanar da tarukan kaddamar da ayyuka da gwamnatinsa ta aiwatar a jihar, inda ya gayyaci wasu muhimman mutane ciki har da jigajigan jam'iyyar APC mai mulki, inda kuma ya yi ta furta kalamai na nuna fushinsa a fili. Wuke ya dora alhakin shan kayansa kan bangarori daban-daban ciki har da nuna masa bangaranci, inda daga bisani kuma ya zargi wasu manyan 'yan siyasa daga yankinsa da cin amanarsa. To sai dai a yayin da har yanzu wasu 'yan jam'iyyar ta PDP suke ganin ya kamata a koma teburin sasantawa da Wuke kafin lokacin babban zaben shekara ta 2023, wasu jigajigan jam'iyyar ko na ganin babu wani dalili na yin haka. Tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, Sule Lamido, na daga cikin masu wannan ra'ayi.
Sai to ka san kowa ba sai kuɗin su daban. Muna kan biyan bukata akan buri bai iya ainihin shiga bakin ciki ba. Sai shiga ne yanayi na rudani. Wuke an taro an gama wai masa laifi. In akwai laifi shine convention. Ba a ci ku ba ne?
Wannan taron koli da kuke.
Shi laifin ne ma. Shi laifi da ke ga wanda yake so. Kamar yadda shi auke ma a jiyarsa an yi fuda yin takarar gwamnan. Akwai takarar mutum 13. Ifin da mutum ɗaya kwa daya shi zai yi. Sun suka kura. Saboda haka ka ga ashe ka zo ka ce kai ba ka yadda ba ko kana hayaniya babu hujja. Amma gani shi ne watakila saboda ka san mukamin gwamnan. Duk wani hali da ke zo wallahi ba wuce bane ko kudin yake magana ba mai zo yan jarida ko yan kamera ko tin ba mai zo ko ku yan wiyo ku je ku tunde ba ku je ba saboda ka wuce idan ne magana shine yana yin akan mutum sunan gwamnati ne a wannan mukamin office din ba shike magana ba tunda ai kamar maka ka PDP wani shi PDP a Rivers ai ba dai shi ga
kamar lafizan kanano da cewa ku wannan magagganan da suke yake yi misali na ba a kyauta masa ba bai ci zabe ba kuma ba a nada shi mataimakin shugaban kasa ba kuna ganin kamar ba matsala bace dan yan jam'iyya na kasa suna ganin cewa ba sa jin dadi
to ai shine su yan jam'iyya na kasa sun da mu akan wannan hayaniyar suna ganin cewa me yasa kuke wannan magana to yana ƙara magana yana ƙara rusu kurjininsa kuma yana ƙara rusu ainihin matsayin girman office domin shi wannan office na gwamnati kaji ko ya da supporting ainihin natsuwa yakana da'a wato sannan ya kamata wanda yake ba za ki abin sabani wannan girman ba to shi bai san wani ofis din ba so daga ofis ne yake magana ba magana da'a so daga wannan hayani tuka a nan da wata shida ta kare tun ya tuka sannan
wato zai hakuri kenan
wata sai mutum ya ba gona ya bura nan haide kenan ba za a karfin sa ba a yanzu muna nan muna aiki ma PDP muna campaign din mu so wata kila so ya zo nan ba sai da tafi babu dole ai ba dole PDP kowa da ne mai yanci idan kike da yanci kuma ka take da yanci ba wanda zai ce wai shine dole sai an yi abin da kike so saboda haka an yi zabe an yi takara abin da ya tsaya udu mai tsaya gona fai mai tsaya takara bala gona mai tsaya takara sulake tsaya takara kuma gane ba dukkanin su sun fadi amma da su suna da'a anyway ne suna kula to kike ce bai da ba shine wai musu laifin a tiku ne ko ce mana fati
wanda musu yana cewa ma wai shugaban jam'iyyar ya sauka
ya to ai ai wannan shine ai kamar shi ne kita ai shi ba dana gwai sai magana ba dana gona ba yayi sauna magana
to ina maganar committee sulhu da sasantawa da fahimtar juna da aka ce wato committee amintattu na dattawa na PDP wanda kai ma member ne ya kafa
da yaushe
ana rahotanni sun nuna an kafa committee wanda
ban san wannan kotun ba wallahi ina member ban san shi ba babu wannan committee ban san shi ba
kinan ba wani yunkuri da za a aiko daga ita jam'iyya din ko kuma ko irin ko dattawa din domin dai a kan
shi ne yunkuri shine kika jira su ce yunkuri a yi mai shine ka son ji
wataƙila a hana shi waɗannan maganganun tun da ba sa
tun a ce masa ya domin shi ne gani shine shin me laifin da aka yi maka idan akwai laifi ai sai magana yunkurin lallashin sa
yana cewa kamar an yaudare shi da wai an ci za a bashi mataimakin shugaban kasa
shi da kansa yace baya son bai shiga takara dan neman mukamin ba yana sai shi ko Najeriya kadai baya son komai sai shi ko Najeriya saboda haka akai zabe ya fadi kuma yace ya yadda cewa an yi zabe sahihi mai inganci saboda ya yadda amma ba magana zai ce ba son garshe ko tabiki
kenan za ku ci gaba da harkokin campaign ko da wuce ko ba shi kin
kai ka san mai duniya kuwa kasan mai rayuwa kuwa akwai mutum ɗaya da isa a cikin bashi da a cikin komai tsaya akwai wani mutum a duniya
ana can PDP a kiyar
salama to shine a PDP kan PDP din da ta haifi Obasanjo ta haifi Atiku ta haifi Sulla Lamido da sauran gurin riba iyaka Najeriya da sanin president da bai kai ta haifi su a wai gari duk sanan san a wagace shi mutum ɗaya saman burki waye shi
farkon makon nan ne kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da wani taro da shugabannin tsohuwar rusasshiyar jam'iyyar sa ta CPC daga dukkan jihohin kasar, wadanda suka kai masa ziyara a farar shugaban kasa da ke Abuja a yayin da wa'adin mulkin sa yake kusantar karewa. To sai dai kuma wani cece kuce ya biyo bayan wannan ziyara, a yayin da wasu suka yi zargin cewa waɗanda suka halarci taron da shugaban kasa ‘yan neman arziki ne kawai, amma ba ainihin shugabannin rusasshiyar jam'iyyar ba ne. Abdulkadir Shehu na Funtuwa shi ne shugaban jam'iyyar CPC na farko a jihar Niger.
Wayansu ciyamomi ne tsiraru da suka yi, ciyamomi daga baya suka gayyato kansu, suka gayyato mutane kaɗan daga cikin nada ɗin, da kuma wayansu ‘yan jam'iyyar CPC suka taru a matsayin shugabannin ciyamomi na CPC. Amma wanda suka je ba su bane, har da wanda ya shugabance su ya je wannan taron.
To amma ya aka yi haka ta kasance har suka gana da shi shugaban kasar, ku aka bakku a baya?
Eto shiri ne da suka yi, ya je shi Umar ɗin Shabu ya yi da wa'yansu ministoci, ya je zauna, muna da labari kamar ya zo ya kai kanshi wajen ministan ilimi Malam Adamu Adamu, da wa'yansu da ministan shari'a suka je suka zauna suka zaɓo mutane suka tafi wajen shugaban ƙasa, suka ce su ne ciyamomi na CPC na farko da aka yi a ƙasar nan, kuma ba haka ba ne. A cikin wanda suka je taro, tsofin ciyamomi na farko da aka yi shi ne ciyaman na Kebbi da na Kogi da na FCT, su ne kawai muka iya gani a wajen tsofin ciyamomi da aka fara aiki da su, ko suka fara zama ciyamomi na CPC a kasan nan. A ba matakin kenan hukuma ta sani, kuma muna so kuma tsofin shugabannin jam'iyya na CPC wanda kasa wanda muka fara da su, a zo a haɗa kai a san da za a yi mu je mu ga shugaban kasa isan da wannan abin da ya faru.
To amma kuma Alhaji Umar Shu'aibu, wanda ya jagoranci tawagar zuwa fadar shugaban kasa, ya ce an jahilci lamarin ne.
A lokacin da aka yi maja, su waɗanda aka yi maja da su ACN da AMPP da CPC, su wane ne suke shugabanci a lokacin da aka yi maja? Ai yanzu batun magana CPC ta ƙare, ai wanda aka maja da su su ne waɗannan da aka yi wannan zaɓen. Ai wannan fa zaɓen kafin 2011 fa, ta sun abin da ke so mutane su gani, ka ai 2011 kafin 2015 ai zaɓe na gaba na maja. Su wanda aka faɗin nan, wanda na ga ma sunan su, da su aka yi zaɓen 2011.
Na'am, to amma
wannan da aka yi zaɓen 2011 a ce kuma wanda suke suka yi interview da shi kuma ce suna suke shugabanci, kuma ai ba a ce ba su yi ba, ai sun yi, amma lokacin su ya kare kafin maja.
Na'am, to yanzu a babban magana a nan shine, to su miye matsayin su wa'ancan, su ba su da bukata a
lokacin ban ba sai ka tambaye wanda suka ake records na CPC, ai ba a ce ba ai recognize sun ake sun taba yin shugabanci ba. Amma yanzu wa fara tunanin ma cewa za a yi wannan, in banda zuwan da muka yi shugaban kasa gama yanzu nan ma wani ko da ta su ba a san komai ya kare ba, amma sai yake an gama wajen shi ne wanda ya ce ai nema nayi, ai nayi kasan da Najeriya na mulki.
Na'am, to yanzu me da ku ce musu tunda haka ta faru kuma an samu wannan korafi?
Duk ƴan uwan mu ne, ai siyasan ba ta taba yi kai kadai, mu da muka yi shugabancin su a lokacin da suka yi duka mu rafu mara majuna baya ne ai.
Amma ran kai dai ba ka ga ya kamata tunda har aka samu wannan dama ta ganin shugaban kasa a dan jajjawo su ta yi kila su ma su dan yagi raban su.
To akwai wani abin da muka yaga kenan, muka tafi go.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Bazari. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma da lagaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jiya Talata, Amurka ta gargaɗin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine cikin kwanaki masu zuwa. Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun ‘yancin kan Ukraine ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, sashin Hausa na muryar Amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da ‘yan uwan abokin aikinmu wakilin mu a birnin Yamai Yusuf Abdullahi bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya warasuwa a jiya Talata a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya. Za a yi jana'izar ta yau Laraba.